إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gariya ta tabbata da Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta asabar domin ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi ko mu ce wannan manzuma manhajul haqq manzumatun fil aqidati al-islamiyyati wal akhlaq wanda wannan manzuma ce wanda aka tsara ta kamar yanda muka yi bayani rana ya ce yau akan abin da ya shafi aqida da kuma aqida ta musulunci da kuma dabi'u wanda suke nazari a ranar ta yau mun karanta baiti na farko da kuma baiti na biyu muna cikin mun shiga magana akan magana Ibn al-Qayyim rahimahullah sai lokaci ya kore mana muka ce to insha Allah yau za mu fara da maganan Ibn al-Qayyim رحمه الله كما يندى ذو أشكين أتبيات ولا ديارة أشكين كما يندى ذو أشكين أتبيان شاهدنا تمانين دبيو ليكي تيوى والهدى والهدى التام شريا وشتكي شككيا يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب cikakken shari'a shine shari'an da ya kunshi tauhidi wanda ake ce ma tauhid al-matlub ma'ana tauhid al-matlub shine malamai suka ce يتعلق بتوحيد الله في افعاله واسماءه وصفاته يا شاهي كدايت الله اчкин ايوكانسا da sunayansa da kuma sufofinsa wannan shine ake ce ba tauhid al-matlub ma'ana shine imani da cewa Allah huwa al-khaliq والرازق والمتصرف في الكون الله شيني مي حالتا مي ارزتاوا مي غدانروا ا cikin duk abin da ke faruwa a duniyar nan shi kuma tauhid wa tauhid al-talab shi kuma tauhid al-talab yata'allaq bi isfad Allah lil ibada ya shahi kadai ta Allah da bauta kawai shine ay yatlib al-abd min Allah wahdahu wa la ya'budu siwa bawa ya nema ga Allah kadai ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da wanin sa ba wannan shine ake ce ma tauhid al-talab don haka malam yace cikakken shari'a shine shari'ar da akwai kadai ta Allah a cikin ayyukansa
kashewa rayawa arzutawa wannan Allah kadai ke yi kenan a kadaita Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayyukan da kuma sunayen Allah balillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyakkyawan sunaye in za ku kira Allah da waɗannan sunaye to kadaita Allah da sunayensa da kuma siffofinsa da kuma kadaita Allah da bauta Malam Ibn al-Qayyim yace kuma wa tauhid at-turuqil musila da kuma kadaita hanyoyin da suke sadar da mutum ko kuma suke sadarwa zuwa ga bauta ma Allah ya zamanto hanyar daya ce wal inqita'u wa takhallufu al-wusul yaqa'u min ash-sharika fi hadhihi al-umur yankewa game da kadaita Allah a cikin ayyukansa da kuma kadaita Allah a cikin ibada da kuma kadaituwar hanyar da take kai mutum zuwa ga bauta ma Allah shi kadai yankewar wannan wa takhallufu al-wusul da kuma rishin isa wurin da ya kamata a isa ya qa'u min ash-sharikati fi hadhihi al-umur aw fi ba'daha to cudanya ko kuma tarayya a cikin waɗannan al'amurra ko kuma wasu daga cikin waɗannan al'amurran to zai abku idan ya zama to ba a kadaita Allah a cikin sunayensa da ayyukansa sai an hada shi da wani kaga na an samu sharika cudanya tare da wani shi yasa malaman suke cewa ash-sharika ma'ana a lugha shine mukhalatatu sharikaini shine a samu cudanyar abubuwa waɗanda suke masu tarayya in ya zama to ba a kadaita Allah da bauta sai an hada shi da wani kenan kaga Allah da wani sun yi tarayya to shi yasa kenan idan aka samu yankewar waɗannan abubuwa da muka yi bayani to dole za a samu kenan tarayya a cikin waɗannan al'amurra ko kuma a cikin wasu daga ciki dan haka fa sharikatu fil matlubi tunafi at-tauhid tarayya a cikin kadaita Allah da sunayen shi da siffofinsa da ayyukansa tauhidur rububiyya kenan wannan yana kore ma mutum tauhidi wal ikhlasa da kuma ikhlasi tawaye din mutum kenan babu tauhidi tare da shi babu ikhlasi tare da shi wa sharikatu fi talabi tunafi as-sidq wal azima sannan kuma tarayya a cikin tauhidut talab shine kadaita Allah da ibada wannan zai kore ma mutum gaskiya a cikin bauta da kuma ma'ana niyya ta gari a cikin bauta da inda aka hada Allah da wani kenan kaga babu maganar bauta wa Allah da gaskiya wa sharikatu fi at-tariq tunafi ittiba' al-amr haka idan aka samu tarayya a cikin hanya domin hanyar shari'a guda ce kenan idan aka samu hanyoyi guda biyu aka samu tarayya to anan kuma kenan bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala zai koru zai a waye gari kenan babu magana bin umarnin Allah kenan Allah ba shi kadai ke bada umarni ba kenan akwai wani tare da shi da aka fal awwalu tarayya a cikin na farko shine mai ayyukan Allah kadaita Allah da ayyukansa yuqi'u fi shirki war riya yana aukar da mutum a cikin shirka da riya wasani kadaita Allah da bauta shi kuma yuqi'u fi ma'siyati tarayya a wajen kadaita Allah da bauta wannan yana aukar da mai wannan a cikin sabon Allah wal batala da kuma ma'ana zaman banza wa salisu yuqi'u fil bid'ati wa mufaraqati sunna idan ya zamanto hanyar shari'a mutun ya barta dan hanya daya ce wa anna hadha sirati mustaqima Allah ta'ala yace wannan ita ce hanya ta mai kakkiya idan mutun ya bar wannan hanya ya bi wata hanya ba wannan hanya ko kuma a'a ya zamanto akwai hanyoyi guda biyu, ga ta Allah ga ta hada Allah da wani, to wannan kuma zai amkar da mutun cikin bid'a da kuma rabuwa da sunna. Dan haka sai ma da yace fata ammalhu, da aka lura da wannan fa tauhidul matlubi ya'simu min ash-shirki, tauhidi na kadaita Allah da ayyukansa yana kare mutun daga amkawa cikin shirka. Wa tauhidul talabi ya'simu min al-ma'siyah, tauhidi kuma kadaita Allah da ibada shine tauhidul uluhiyyah, shi kuma yana kare mutun daga sako. Wa tauhidul tariq, kuma kasancewar hanya daya ce, in mutun ya bi ta ita ce hanyar Allah, hanyar shari'a, shi kuma wannan ya'simu min al-bid'ati, yana kare mutun daga bid'a. Domin ni washaytan, shi shaytan, innama yansabu fakhahu bihadhihi turqi thalatha, shaytan yana kafa fakhahu, fakhahu shine nan asalibu, ma'ana salon shi da hanyoyin sa a waɗannan hanyoyin guda uku, shine bangaren kadaita Allah da ayyukansa, da kadaita Allah da bauta, da kuma hanyar da ake bi ita ce hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. A nan ne shaitan ke ake salo da hanyoyin da yake kokarin ya bi ya fitar da mutane daga hanya ta gaskiya da kuma abin da yake alkhairi. Wannan shine maganan da muka karanta a rana ya tayo, ban fassara ta ba. Sai baiti na uku, mala yace نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. ما ليت نقر بأن الله لا رب غيره. منا ما ستبتروا. منا ما سقسكتاوا هر أزتي. منا ما سميكويا. معنى منا ما سقسكتاوا ما سميكويا جمد ونن قسكي الدشرية. سوى بأن الله لا رب غيره. Allah babu wani abin bauta, wani ubangiji wanda ba shi ba, ma'ana shi kadai ne ubangiji, shi ne ilahun, shi ne abin bauta, shi kadai ake bauta ma, ba a hada shi da wani. Alal arshil azimi mumajjadu, akan al'arshi mai girma Allah abin girmamawa ne. Kalman nuqirru, malaman ruga suke cewa min aqarra yuqirru ne, an ciro wannan kalma daga aqarra yuqirru. Abinda ake nihi da al-iqraru, malaman suke ce yatanawalu amrayni, ya kumshi al'amura guda biyu. Na farko tasdiq al-qalbi wa iz'anahu, gaskatawa zuciya da kuma kaskantar da kai ga zuciya, ma'ana gaskatawa a zuci da kuma miƙa wuya. Wannan yana iya ɗaukar ma'ana al-iqrar, ay nusaddiqu munqadina li hadha al-haqqi wal huda, muna masu gaskatawa masu miƙa wuya game da wannan shari'ar da kuma wannan gaskiyar. Bi anna Allah la rabba ghayruhu, cewa lalle Allah babu wani ubangiji wanda ba shi ba, shi ne wanda ya kadaitu da rububiyya, ma'ana ayyukansa bai da abokin tarayya. Allah shi ne mai halitta shi kadai, Allah shi ne wanda ya mallaki komai shi daya, Allah shi ne mai gudanar da komai shi daya, baya tarayya da wani a cikin gudanar da waɗannan ayyukan. Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya a cikin wannan. Shi yasa a suratul an'am akan aya ta 164 Allah ta'ala ke cewa qul a ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay, qul kace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, a ghayra allahi abghi, ka gaya ma mushrikai waɗanda suka hada Allah da wani, suka ki tsantsance ibada ga Allah shi daya, suka ki dogaro ga Allah, Allah ta'ala ya ce ka ce musu a ghayra allahi abghi rabban, yanzu wani Allah zan nema ya zamanto mini ubangiji wanda ba Allah ba, wa huwa rabbu kulli shay, alhali kuma Allah shine ubangijin komai, sai in nemi wani ya zame mini Ubangiji da ba shi ba. Alhali Allah shi ne Ubangijin komi, shi ne wanda yi rabbini wa yahfazuni wa yakla'uni wa yudabbiru amri. Ma'ana Allah shi ne wanda yake rainona tun ina ɗugon mani har ma'ana na kai yanda nake a yanzu. Shi ne ke tsarona, shi ne ke ba da kariya, shi ke gudanar da al'amarina. To ta tsaka zan bar shi in riƙi wani wanda ba shi ba. Ai, ba na dogaro sai dai ga gare shi, ba na miƙa wuya ga kowa face sai shi, ba na mai da al'amarina ga kowa face zuwa ga Allah. Saboda Allah shi ne Ubangijin komi, shi ne wanda ya mallaki komi, kuma shi ne wanda ya halicci komi, shi ne wanda al'amari yake a hannunsa na komi. Shi yasa Shekul Islam rahimahullah Ibn Taymiyya a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa warrabbu huwal murabbi alkhaliqur raziqun nasirul hadi. In an ce arrabbu shi ne almurabbi mai reno, mai reno alkhaliqu wanda yake mahalicci, sannan arraziqu mai arzutawa, annasiru mai taimako, alhadi mai shiryarwa. Wannan shi ne ake ce ma arrabbu. Yace wa hadha alismu ahaqqu bismi listi'anati wal mas'ala. Wannan suna shi ne ya fi cancanta da sunan neman taimako da roƙo. Kenan in za ka nemo taimako, za ka ma'ana tambayi wani abu a wajen Ubangiji, sunan da ya fi cancanta ka yi wannan roƙo da shi shi ne arrabbu. Da haka ya ce ilahun, Allah shi ne abin bauta. Al'ilahu ma'anarsa shi ne al-ma'abudu alladhi yu'lahu wa yuhabbu wa yukhda'u lahu wa tusrafu lahu anwa'ul ibada. Idan aka ce ilahun, al-ilahu shi ne al-ma'bud, abin bauta. Alladhi yu'lahu, wanda ma'ana ake bauta masa, wa yuhabbu kuma ake kaunarsa, wa yukhda'u lahu ake kaskantar da kai gare shi, wa tusrafu lahu anwa'ul ibada kuma dukkan nau'o'in ibada ga Allah ake mi ake juyar da su. Wannan shi ne al'ilah. Allah ta'ala fa hadha ar-rabbu alladhi la rabba ghayru, wannan shi ne Ubangiji wanda babu wani Ubangijin da ba shi ba. Huwal ma'abudu alladhi laysa lana ma'budun siwa, shi ne abin bauta wanda babu da wani abin bautan da ba shi ba. Kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Baqara akan aya ta 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku mutane ku bauta ma Ubangijinku wanda ya halicce ku, ya halicci waɗanda suka gabace ku, tabbar in kuka bauta wa Allah za ku samu wujurin tsoron Allah. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul anbiya aya ta 92, wa ana rabbukum fa'buduni, ni ne Ubangijinku ku bauta mini. Shi yasa Ibn Rajab a cikin littafinsa kalimatul ikhlas yake cewa wal ilahu huwa alladhi yuta'u fala yu'sa haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan alayh wa su'alan minhu wa du'a'an lah wa la yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Wa man ashraka makhluqan fi shay'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'is al-ilahiyya kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illa Allah wa naqsan fi tawhidihi wa kana fihi min ubudiyyati al-makhluq bihasabi ma fihi min dhalik wa hadha kulluhu min furu'i ash-shirk. Ibn Rajab yake cewa a cikin wannan littafi nashi mai suna kalimatul ikhlas yace wal ilah, in an ce al ilahu هو الذي يطاع فلا يعصى شيني وند أكي ما بيي با أسابه الله كأيني أكي ما بيي با أسابه مصر هيبة له سبود فرغبا غريش وإجلالا دكما جرم ماوى ومحبة دكما كونا وخوفا دكما صوران أذابس ورجاء دكما فاتر رحمس وتوكلا عليه دكما دوغروا أكس أغريش وسؤالا منه دكما رقو دك الله معنى نيما دك الله ودعاء له دكما كرنسا ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل duka wadanda ababan da muka zana ba sa ingantuwa face ga Allah shi kadai Allah kadai ake ma wannan Allah kadai ake ma biyayya ba a saba masa saboda fargaba gare shi da kuma girmama shi da kuma kauna da jin tsoron azabarsa da kuma fatan rahamarsa da dogaro a gare shi da nema daga gare shi da kiransa wadannan abubuwa gaba daya ba sa inganta face ga Allah shi kadai malai yace fa man ashraka makhluqan fi shay'in min hadhihi al-umur duk wanda ya tarayya da wani abin halitta a cikin wannan a cikin wani abu na daga waɗannan al'amura da muka zana allati hiya min khasa'is al-ilahiyya wa inda suna daga cikin kebantattun abubuwan da ake bautawa Allah kadai da su kana zalika qadahan fi ikhlasi to wannan zai zamanto ma'ana suka a cikin ikhlasin sa duk mutumin da yake hada Allah da wani a cikin waɗannan abubuwa to akwai tangarda a wajen ikhlasin sa ikhlasin sa yana da aibi a cikin fadar la ilaha illallah wa naqsan fi tauhidihi kuma akwai tawaya a cikin tauhidin sa wa kana fihi min ubudiyyati al-makhluq sannan kuma an samu a cikin shi bautan wani wani abun halitta da ba Allah ba bi hasabi ma fihi min zalika gurgudan abin da ke tare da shi na wannan wa hada kulluhu min furu'i shirk wadanga da muka zana dukan su suna daga cikin rassa na shirka saboda haka kenan dole ne ayi taka tsantsan da haka ya ku yan uwa fal ibadatu wal khudu' inma hiya lir rabbil azim al khaliq al jalil musanda cewa bauta da kaskantar da kai wannan duka ga ubangiji ne mai girma mahalicci kawai ake yi wa Allah wanda ya kadaitu da rububiyarsa ma'ana ayyukansa wanda ba a hada shi da wani kuma baya tarayya da wani a cikin ayyukansa dan haka wajibi ne a kadaita Allah da bauta babu kishiya ga Allah alal arshil azim Allah na na'aka al'arshi mai girma wannan siffa ce ta al'arshi al'arshi al'azim ma'ana siffa ce ta al'arshi in an ce al'arshu malamai suka ce shi ne saqaful makhluqat wa a'laha wa akbaruha rufi ne wanda yake saman halittu sannan kuma shi ne mafi ɗaukakan halittu babu wani halitta a cikin halittu da ya kai girman al'arshi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wannan al'arshi da cewa al'azim mai girma ne saboda ni saboda al'arshi shi ne mafi girman halittu mafi yalwar halittu babu wata halitta a cikin halittun Allah da suka kai girma al'arshi babu wata halitta daga cikin halittun Allah da suka kai girma na yalwa da fadi da girma na al'arshin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ubangiji shine wanda ya daidaitu akan al'arshi mai girma daidaituwa wacce ta dace da girmansa da kuma kammalarsa da girmansa kamar yadda Allah ya bada labari game da kansa game da wannan a cikin wurare da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma daga ciki a suratul Taha Allah ta'ala yana ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi daidaita wadda ta dace da zatinsa wannan ita ce fassara wadda take ingantacciya sabanin an samu wasu furan wayanda suke zarkatattu da suke cewa ma'anar istawa nan ma'anarsa istaula wai saboda in an ce istawa kenan an kamanta Allah da halittunsa, saboda in an ce ya daidaita dole a faɗi yanda ya daidaita. To ma'anar istiwa a nan shine ma'ana ta haƙiƙa, Allah ya daidaito akan al'arshinsa, daidaituwa wadda ta dace da zatinsa. Kawai ka shawo makanka lahiya. Wannan ya zo a wurare shidda cikin Al-Qur'ani, sun mastawa alal arshi, sannan Allah ya daidaita akan al'arshi. Mumajjadu ma'ana ana girmama Allah, ana yaba shi akan al'arshin. Allah shine ma'abuci girma da ɗaukaka, shine ma'abuci yabawa, wanda ya cancanci yabo, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana cewa la uhsi sana'an alai anta kama asnaita ala nafsika, ma'ana bana iya lissahe yabo a gare ka, ko kiyaye iyakance yabo a gare ka. Duk yabon da za a yi Allah ya huce wannan. Kai kana nan kamar yadda ka yaba kanka, wannan kenan. Sannan baiti na hudu, malam ya ce wa nashhadu anna Allaha ma'budun allazi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu, wa nashhadu anna Allaha ma'buduna, kuma muna masu bada shaida cewa Allah shine abin bautanmu, Allah shine abin bautanmu. Wannan shaida ita ce shahadatu tauhid, ma'ana kalimatu tauhid ita ce la ilaha illallah. In mutum yace la ilaha illallah, ma'anarsa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, yani al-ma'budu bihaqqin, abin bauta da gaskiya, wala ma'buda bihaqqin siwa, babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta siwahu da ba Allah ba. Allah shine al-mustahiqu li an yufrada bil hubb wal dhull wal khudu' wal inkisa. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya cancanci a kadaita shi da kauna da kaskantar da kai da kuma kariwa a wajen Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai malam ya bayyana mana ma'anar wannan, yace allazi nukhassisuhu bil hubbi dhullan, wanda muke kebance shi da kauna dhullan da kuma kaskantar da kai. Saboda me dhullan? Shine ghayatul dhulli, shi kuma ghayatul dhulli shine ghayatul hubbi lillah, kai matuka wajen san Allah, wajen mi? Wajen kaunar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda fal hubbu biduni dhulli laysa ibadatan, duk kaunar da babu kaskantar da kai a cikinta, wannan ba a ce mata ibada. Kenan dole sai an hada da kaskantar da kai, a lokacin zai zamanto mi? Zai zamanto ibada. To shi yasa malam ya fassara mana cewa allazi nukhassisuhu bil hubbi dhullan, ma'ana muke kadaita shi, nukhassisuhu muke kadaita shi da wannan, muke kebantar da shi, ba ma sa wani tare da shi a cikin wannan, wani abokin tarayya babu. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin madarijus salikin yake cewa al-ubudiyyatu tajma'u kamal al-hubb fi kamal adh-dhull, bauta ta hada cikar ma'ana kammalallen kauna a cikin kammalallen kuma kaskantar da kai, ma'ana cikakken kauna da kuma cikakken kaskantar da kai ga Allah, da kuma cikar jayuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine ake ce ma ibada. Wa kamalul linqiyadi limaradil mahbubi wa awamirihi fa hiya alghayatu allati laysa fawqaha ghaya, da kuma cikakken jayuwa limaradil mahbubi, ga abinda wanda ake kauna yake yadda da shi, wa awamirahu da kuma umarninsa. To wannan shine matukar bauta wadda babu matuƙa sama ga wannan. Hayyau Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin madarijus salikina yake cewa wa ruhul ibadati huwa al-ijlal wal mahabba, ruhin bauta shine girmamawa wal mahabba da kuma kwade ma'ana kauna. Fa idza takhalla ahaduhuma ala al-akhar fasada, idan aka rasa daya daga cikin waɗannan to wannan bautar ta baci. Dole sai an samu girmamawa da kauna a cikin bauta, lokacin bautar za ta zama tawwa bauta. Idan aka rasa daya daga ciki to ba wannan bautar. Wa nufridu, kuma muna kaɗaita Allah da kauna da kuma kaskantar da kai. Wannan shine ba'anar wannan baiti. Falillahi kullul hamdi wal majdi was sana, فمن أجل ذا كل إلى الله يقصده. وأن بيت النبي فلله كل الحمد والمجد والثناء يا تبتغى الله دكا يبو دكوديا والمجد دكما دكا معنا جرم ماوى ديلوى تاوى والثناء da kuma maimaita godiya ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan duka baya tabbatuwa ga kowa face ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine ma'anan falillahi kullul hamdi wal majdi was sana. Wadannan abubuwa guda uku sun haɗu a cikin suratul Fatiha. Alhamdu wal majd was sana yazo a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito, hadisin da aka samo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa anna Allah tabaraka wa ta'ala qala, lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qasamtu salata, na raba suratul Fatiha, as-sala'a nan al-Fatiha, na raba Fatiha baini wa baina abdi nisfain, tsakani na da bawana na raba ta biyu, wa li abdi ma sa'ala, abinda bawana ya roƙa ya tabbata gare shi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, sai Allah ta'ala yace hamadani abdi, bawana ya gode mini, hamidani abdi, bawana ya yi godiya gare ni. Wa idza qala arrahmanir rahim, idan yace arrahmanir rahim, mai gamammar rahama da ke bantacciyar rahama, qala Allah ta'ala, sai Allah ta'ala yace asna alayya abdi, bayana yayi yabo a gare ni. Wa idza qala maliki yawmiddin, idan yace Allah wanda yake mamallaki a ranan sakamako, qala sai Allah ta'ala yace majjadani abdi, bayana ya girmamani ya yali wata yabo a gare ni. Kaga waɗannan abubuwa guda uku abinda ya shahi alhamdu da suka zo a cikin wannan baiti, wal majd was sana, dukan wannan sun haɗu a cikin suratul Fatiha. Wa jumi'at aidan fi dhikri alladhi yuqalu inda ar-raf'i min ar-ruku'i, haka an haɗa waɗannan abubuwa a cikin zikirin da ake yi a lokacin da za a ɗago daga ruku'i. Mutum na cewa Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. A lokacin da mutum ya dago daga ruku'i yana cewa Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, shi yasa wasu malamai su yana ganin kuskuren wayanda suke cewa Allahumma wa rabbana lakal hamd, inda mutum ya ce Allahumma sai ya ce rabbana lakal hamd, in kuma mutum ya ce rabbana sai ya ce rabbana wa lakal hamd. Ala kulli halin dai anan mutum idan ya ce Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah ubangijinmu godiya ta tabbatu a gare ka, mil'us samawati wal ard, cikon sammai da ƙasa, wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du, da kuma cikon duk abin da ka so na wani abu bayan wannan da muka zana. Alattana, Allah kai ne ma'abuci yabo, wanda ya cancanci yabo, wal majdi, da kuma yalwatawa, ma'ana daɗawa sama da abin da ake yi na yabo da girmamawa. A haƙu ma ƙala al'abdu, wannan shi ne mafi cancantar abin da bawa zai faɗa, wa kulluna laka abdun, kuma dukkan mu bayo ne gare ka. Idan ka ga wannan addu'a da ake baya an ɗago daga ruku'i, ta haɗa waɗannan abubuwa guda uku. Shaykhul Islam rahimahullah a cikin littafi mai suna Dar'u Ta'arud al-Aqli wa an-Naqli yake cewa wasana'u takriru al-mahamid wa tasniyatuha, in an ce as-sana'u shine maimaita godiya, abubuwan godiya da biyanta su, ma'ana kokko masu, kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala, da Allah yace idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi, kamar yadda muka karanta can ana baya, fa idza qala ar-rahman ar-rahim qala athna alayya 'abdi, fa idza qala malik yawmiddin qala majjadani 'abdi. Haka hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yarda. Allah ya ce kana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idza rafa ra'sahu min ar-ruku, manzo Allah in ya dago kanshi daga ruku'i, kada sai ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu, kamar yadda muka karanta mil'u samawati wal ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. سنسي أراد اللهم لا مانع لما أعطيت, يا الله با مي حنا أبنك باير, ولا مؤطي لما منعت, با وندي إسي باير أبنك حنا, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, wani ma'abuci matsayinsa ba zai yi wani amfani a wajenka ba sai dai da tsoron Allah. Kaga anan sai ya ambaci alhamd wassana wal majd, duka an ambace su anan, kamar yadda aka ambace su a farkon suratul Fatiha. Da haka sai malam ya ce fa min ajli za, wannan ishara ne zuwa ga dukkan abin da ya riga ya gabata, ai saboda kasancewar Ubangiji abin bauta da gaskiya wanda wajibi ne a kadaita shi da ni, da kauna da kaskantar da kai, Allah subhanahu wa ta'ala godiya da girmamawa da yabo sun tabbata a gare shi. Kullun ila Allah yafsidu, ma'ana kullun kowa da ka sani, bangaren mutane, bangaren dabbobi, dukkan halittu gaba daya, ila Allah yafsidu, kowannen su Allah ne yake fuskanta, babu wanda bai da bukata a wajen Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad, Allah shine min as-samadu, ma'ana abin nihi da bukata, kowa yana fuskantar Allah da bukatarsa, zullan wa khudu'an, saboda Allah shine cikakke a cikin dukkan sufofinsa da ayyukansa, shine wanda yasmudu al-khala'iq ilayhi fi hawa'ijhi, halitu gaba daya suna nufar Allah a cikin biyan bukatun su da kuma abubuwan roƙon su. Wannan ke mala yake gaba da cewa tusabbihuhu al-amlaku wal-ardu was-sama wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. Tusabbihuhu al-amlaku, ko dukkan abubuwan da suke halittu ne, al-amlaku ma'ana dukkan abubuwan da suka kasance waɗanda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka, wal-ardu da ƙasa, was-sama da sama gaba ɗayansu, tusabbihuhu ma'ana suna tsarkake Allah da bauta, wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu, kuma dukkan halittu gaba ɗaya gaskiya ne suna godiya ga Allah. Shi yasa Allah ta'ala a suratul Isra'i yake cewa tusabbihu lahus samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihin, sai yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah ta'ala yace tusabbihu lahus samawati was-sab'u, sammai ma'ana sammai guda bakwai da kuma ƙasa, wa man fihinna da alitun da a cikin su gaba ɗayansu suna tsarkake Allah, suna tasbihi ga Allah. Kai wa in min shay'in, ba wani abu da ka sani ko menene ƙaramar halitta da babbar halitta, illa yusabbihu bihamdihi, face yana tasbihi da godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ku ba ku iya gane yanda suke yi wa Allah tasbihi, ba mu iya gane yaya icci ko dutse ko tsuntsaye ko dabbobi suke yi wa Allah tasbihi, ko muna ganewa, ba mu iya gane wannan. Innahu kana aliman ghafura, Allah ya zamanto mai dauriya ne, mai hakuri ne, mai gafara. Shi yasa malamai suka ce kenan magana ingantacciya, anna hadha at-tasbihi walhamdu li hadhihi al-kainat bi lisani al-maqal, mana abinda yake ya inganta shine wannan tasbihin da godiya da waɗannan halittun suke yi wa Allah bi lisani al-maqal, ba wai bi lisani al-hal, da halshe na faɗa. Allah ta'ala akan komi mai iko ne, saboda mi sahabbai sun ga waɗannan ayoyin, fasami'u hasayatin tusabbihu fi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai sun ji ma'ana duwatsu, kama a ce tsakuwa a hannun manzon Allah, wannan tsakuwa tana tasbihi. Sahabbai sun ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la'arifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya, manzo Allah yace na san wani dutse a Makka wanda in ya ganni sai ya yi mini sallama, wa huwa tasbihun wa hamdun wa sana'un ala Allah, shine tasbihi da yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bi lisanil maqal wa laysa bi lisanil hal. Shi yasa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shaqiti yake cewa wata haqiqa, abinda aka haqiqance shine anna tasbihal jibala wat-tayra ma'a Daud al-mazkur tasbihun haqiqiyyun, tasbihin da aka ambata wanda duwatsu da tsuntsaye suke yi tare da Annabi Daud, wannan tasbihi ne na haƙiƙa, tabbas suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala, saboda Allah subhanahu wataala ya sanya ma duwatsu da tsuntsaye suna riskan abubuwa wanda suke yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya san da wannan mu dai ne bamu sani ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu har ma wani wuri a suratul baqara Allah ya ce wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar daga duwatsu akwai wanda yake kecewa da koramai koraman ruwa wanda korama ta ruwa zaka ga tana fitowa daga cikin duwatsu wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhu alma akwai duwatsun da suke tsatsagewa ruwa na fitowa daga cikin su wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah daga duwatsu akwai masu fadawa kasa dan tsoron Allah wannan duk yana tabbatar mana waɗannan halittun gaba daya suna girmama Allah suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala a suratul ahzab yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha Allah ta'ala yace lalle mu mun gitto da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu sai suka kikkarfa saboda jin yaunin abin suka ji tsoro game da daukan wannan amana wannan duka yana nuna waɗannan halittun duk da daskararru ne ba su motsi ma'ana sun san girman Allah kuma suna tsoron Allah ya tabbata a hadisin da yazo a cikin sahih al-bukhari wannan kututturan icce wanda manzon Allah yake hudu ba a kansa a lokacin da manzon Allah ya cirata game da barin hudu ba wajen wannan kututturar iccen yaje yana hawan minbari sai da aka ji nishi na kukan wannan kututturar iccen da manzon Allah ya bar yin hudu ba a wajensa dan haka ka'idar da malamai suka tabbatar cewa dalilan alqur'ani da sunna baya halitta a kawar da su daga zahirinsu wanda yake zauwa ma'ana a tunani kai tsaye sai dai in akwai dalilin da yake wajibi a koma a kansa amma in babu wani dalili wajibi wanda ake iya koma a kansa kenan ba a kawar da nassi na alqur'ani ko kuma na sunna daga zahirinsu wannan shi ne abinda malamai suka hakikanci abaiti na bakwai mala ya ce tanazza'a an niddin wa kufrin mumatilin wa an wasfi zin nukusani jallal muwahadu Allah ta'ala tanazza'a Allah ya tsarkaka ya tsarkaku ya barrantu an niddin game da kishiya Allah bai da kishiya wa kufrin Allah bai da tamka ba wani abinda ko wani wanda yake tamkar Allah Allah shi kadai ne wa kuf'in mumathil ko kuma wani tamka wanda yake misalin Allah babu shi wayannan lafuzza sun zo a cikin alqur'ani ma'anonin su suna kusa da juna dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da kishiya da kuma tamka da kuma misali kamar yanda yazo a suratul baqara fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamū kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kun san da Allah ya tsarkaka game da hada shi da kishiya Allah shi kadai ne bai da kishiya bai da abokin tarayya a cikin bauta yani ibadarsa a suratul ikhlas Allah ta'ala ce wa lam yakul lahu kufuwan ولم يكن له كفوا احد الله بايه ده تمكه معناه باب وني وند يتي تمكر الله سوره الشورى ليس كمثله شيء باب وني ابو ده يتي مثال الله سبحانه وتعالى هنا wannan ma'anar wannan a dunkule shine Allah ya tsarkaka game da wani yayi tarayya da Allah a cikin halittunsa cikin wani abu daga cikin abubuwan da Allah yake banto da su wanda ba su kasancewa ga waninsa Allah shi kadai ne Allah bai da mata, Allah bai da abokin tarayya, Allah subhanahu wata'ala bai da tamka, Allah bai da wani mai taimako, Allah bai da wani mai ceto ba da izinin Allah ba. Allah shi kadai ne. Nabi wa an wasfi zin nuqsan. Na daga kuma abinda Allah ya tsarkaka game da shi shine an nuqsan. Ma'ana tauyayyun abubuwa da kuma abubuwan da akwai aibi a ciki Allah ya tsarkaka game da wannan abu. Komi na Allah babu tawaya a cikinsa, cikakke ne kammalalle ne. Ba aibi a ciki sufofin Allah da sunayensa da kuma ayyukansa. Allah ta'ala yana cewa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min luhub. Allah ta'ala yace haƙiƙa mun halicci sammai da ƙasa da halittun da tsakanin sama da ƙasa a cikin iri shidda, kuma ba wata wahala da ta same mu. Ba wai gajiya bace ta sanya muka halicce su a cikin waɗannan kwan iri shidda, a cikin rabin kibtawar idanu ma Allah ta'ala na iya yin wannan. Amma Allah ya yi wannan don karantar da bayunsa din al'amura sannu-sannu. Wama rabbuka bizallamin lil abi, Ubangijinka ba mai zaluntar bayu ba ne, saboda zalunci tawaya ne, da aka Allah baya zaluntar bayu. Wama kana Allahu liyu'jizahu min shay, babu wani abin da yake buwayar Allah, ko ba abin da ke buwayar Allah, da haka Allah komai nashi cikakke ne. Wama kana rabbuka nasiya, kuma Ubangijinka ba mai mantuwa ba ne, dan mantuwa tawaya ce, to Allah baya mantuwa. A taƙaice wannan abin ya kunshi cewa Allah ya tsarkaka da dukkan abinda yake warware abinda ya siffantar da kansa, ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi. Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne al-muwahhadu, wanda yake wajibi a kadaita shi da bauta. Tauhidi kala biyu ne, akwai ilmiyun wa amaliyun, dukkan su a kadaita Allah da shi. Tauhidul ilmi shine sifatullahi wa af'alihi, sifofin Allah da ayyukansa, a kadaita shi da su, kada a sanya wani tare da shi a cikin wani abu daga wannan. Wa tauhidul yani al'amali shine al-qurbat wal ibadat, abubuwan da ake baiko da su da kuma abubuwan da ake bauta wa Allah da su, wannan duka Allah ake kadaitawa da shi, ba a hada Allah da wani. Wannan shine ma'anar wannan baitin na bakwai. Kuma saboda kurewar lokaci nan zamu dakata, abinda muka fadi daidai Allah ba mu lada, sakuran da muka yi kuma Allah ya himana. Muna roƙon Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan wannan karatu da kuma sauraron wannan karatun, yanda Allah yake hada mu a wannan wuri, Allah ya hada mu a gidan aljanna gaba daya. Da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.